Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai Kilo House 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma radio amfani da sarauniya Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar computer duk lokacin da suka so kama ta suna iya daddangwala VOA Hausa.com a duk lokacin da suka ga dama. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 18 ga watan Oktoba na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makere da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Ga kanun labaran.
Shugabannin Kurdawa sun ce suna samun nasara sakamakon hare-haren soja da Iraki ta fara kaiwa. A kasar Yemen ma manzo na musamman na Majalisar Dinkin Duniya ya bada sanarwar tsagaita wuta na tsawon awa 72. Sojojin Rasha da na Siriya sun shirya dakatar da bude wuta na tsawon sa'o'i 8 don bada dama da shiga da kayan agaji a birnin Aleppo na Siriya.
To ma da kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji rawar da ake son malaman addini su taka wajen yaki da cin hanci da rashawa.
An zabo malamai da shugabannin majami'u kimanin 50 a ciki da wajen Kano domin halartar taron.
A can jihar Taraba ko yan gudun hijira ne suka koka suka ce an yi jifar matattan mage da su.
Maganin kasa kuma mun sai maganin 200 ba inda zai kai mu. Da yake bamu da karfin da zamu nemi kudin da zamu je asibiti.
Kana Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin sa na tsakan mai wuya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugabannin Kurdawa sun ce suna samun nasara sakamakon hare-hare da sojojin Iraki suka fara kaiwa wanda aka dade ana hasashen kai su don sake kwato birnin Mosul dake arewacin kasar da ya dade a hannun kungiyar ISIS. Kungiyar shugaban kungiyar Kurdawa wato Masud Barzani a wani taron da na yan jarida wanda aka nuna a tashoshin talabijin a jiya Litinin ya ce an yi nasarar akalla kilomitoci 200 a cikin kwana ɗaya kacal da aka fara wannan barin wuta. Wannan shine dai farmakin soji mafi girma tun bayan da rundunar Amurka suka fita daga ƙasar shekaru 5 da suka wuce. Sai dai wannan hare-haren ya janyo fargaba akan lafiyar dubban fararen hula da ke zaune a yankin. Wannan yunkurin soji na ƴan tadda birnin Mosul daga ISIS haɗin gwiwa ne wanda ya haɗa da rundunonin sojin Kurdawa da kuma ƴan sandan tarayya da mafarautan Sunni da kuma mayaka na Shi'a. Rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Amurka da suka share shekaru 2 suna fatattakar mayakan ISIS daga sama a Iraki da kuma Siriya. Su ma suna cikin wannan fafutukar da ake yi na ƴan tadda birnin na Mosul.
A ƙasar Yemen ko manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da sanarwar tsagaita wuta na tsawon awa 72 wanda zai fara aiki daga daren Laraba bayan da ya sami amincewar dukkan ɓangarorin ƙasar da ke rigima da junarsu. Ismail Urcek Ahmed ya ce tsagaita wannan tashin hankali zai fara aiki ne da ƙarfe 8:59 na daren gobe Laraba idan Rabbana ya kai mu a agogon Yemen ɗin, kuma kila za a iya ƙara lokacin bayan kwanaki 3 farko. Wannan sanarwar ta biyo bayan kiran da wakilan kasashen Amurka da Birtaniya da na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi ga ɓangarorin masu hannu da rikicin na yakin basasar ƙasar na shekaru 2 da su yadda su soma aiwatar da shirin tsagaita wutan da suka ce za su fara a 'yan kwanakin nan.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Rasha da na Siriya sun shirya dakatar da bude wuta na tsawon sa'o'i 8 don bada daman shiga da kayan agaji a birnin Aleppo na Siriya a ranar Alhamis, inji ministan tsaron Rasha da yake zantawa da manema labarai jiya a birnin Moscow. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Rasha, Lieutenant General Sergei Roskoy, ya ce rundunar mayakan Rasha da na Siriya za su saurara da faɗan daga tsakanin karfe 8 na safe zuwa karfe 4 na rana a ranar 20 ga watan ga wannan watan Oktoba a yankin Aleppo don bada damar fidda fararen hula masu ciwo da waɗanda suka samu raunuka daga yankin. Roscoe ya ce akwai tituna guda biyu da za a yi amfani da su wurin fita daga birnin. Sai dai duk da haka Amurka da wasu ƙasashen Turai suna zargin Rasha da Siriya da aikata kisan kiyashi, amma jami'an na Rasha sun musanta wannan zargin. Mayakan Rasha da na Siriya sun share makonni suna ta sakin ruwan bababamai a kan ɓangare da 'yan tawaye suke a birnin Aleppo a daidai lokacin da shugaba na Siriya Bashir al-Assad ke kokarin kwace ikon birnin wanda a can yake rike ko kuma ake hidimomin kai kawo na jama'a kafin jama'a wato kafin a fara wannan wato bore da aka yi ma ainihin gwamnati tsakanin shekaru 6.
Jami'an 'yan sandan Ghana suna shirin saduwa da shugabannin musulmi a cikin wannan mako a kokarin da ma'aikatar 'yan sandan ke yi na ganawa da masu ruwa da tsaki a harkan zaben kasar don tabbatar da an gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa na 'yan majalisu lami lafiya a ranar 7 ga watan Disamba mai zuwa idan Rabbana ya nuna mana, in ji kakakin rundunar 'yan sandan Ghana Sefas Atu. Sefas Atu ya ƙara da cewa akwai wasu ƙarin masu ruwa da tsaki kuma da 'yan sandan za su tattauna da su kafin a yi zaɓe. Waɗanda 'yan sandan sun riga suka tattauna da su yanzu haka sun haɗa da jagabannin hukumar kafofin yaɗa labarai ta ƙasa da majalisar zaman lafiya ta ƙasa da ƙungiyar Krista ta Ghana da kuma wasu ƙungiyoyi na cikin jami'un ƙasar. Haka kuma Atu ya ce ma'aikatar 'yan sandan ta ƙaddamar da wani gangamin faɗakarwa a faɗin ƙasar don ilmantar da jama'a ta kafofin sada zumunta da kafofin yaɗa labaru akan muhimmancin yin babban zaɓen ƙasar cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya.
Ƙungiyar nan mai yawan tunan tsilili ta duniya wato WikiLeaks ta faɗa jiya Litinin cewa gwamnatin wata ƙasa ta tsinke wato hanyoyinta na sadarwa na yanar gizo na shugabanta da ake kiran shi wato Julian Assange wanda ke gudun hijira a wannan lokacin. Daga baya ne kuma ƙungiyar ta WikiLeaks ta fitar da wata sanarwa ta daban akan shafinta na Twitter a yammacin jiya da ke cewar ta ɗauki wa shugabanta Assange wasu matakai na wucin gadi don ci gaba da gudanar da ayyukansa yayin da ake ci gaba da zaman neman mafaka a cikin ofishin jakadancin ƙasar Ecuador da ke birnin London, inda tun shekarar 2012 ya shiga don gudun kada a kama shi. Yanzu haka hukumomin ƙasar Sweden suna ci gaba da ƙoƙarin ganin an hannun tasa shi Assange kenan dan asalin Austria mai shekaru 45 a duniya ga wasu ƙasashe da ke nemansa a kan tuhuma na laifin jima'i. Bayan da aka bada labarin ko kuma sanarwa na tsinke hanyar sadarwa wanda ba su da yawa, kuma ita kanta sadarwar ta WikiLeaks ta bayar cewa da ta bayar ba ta ambaci sunan ƙasa da take ƙoƙarin tsinke shi daga wannan sadarwar ba. A cikin watan Yuli ne da ya gabata, kwamitin Hillary Clinton ya bada sanarwar cewa ana musu kutse a kan ainihin hanyoyi na sadarwa na email ɗinsu, wanda yake sun gano cewa ƙasar Rasha da shi WikiLeaks ne ke yin wannan aikin.
Madalla labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To, bari mu fara da taron da aka gudanar a gidan Mumbai na Kano a kan rawar da malaman addini za su taka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga Mahmudu Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ofishin jakadancin Amurka a nan Najeriya haɗin gwiwa da cibiyar bincike da ba da horo kan harkokin demokuraɗiyya da ke gidan Mumbai a nan Kano suka shirya taron. An zaɓo malamai da shugabannin majami'u kimanin 50 a ciki da wajen Kano domin halartar taron wanda zai mai da hankali a kan rawar da jagororin addinan za su taka wajen magance matsalolin rashawa da cin hanci tare da wanzar da shugabanci na gari. Gabanin taron na yau, Mr. Sharik Zafar ya gana da manema labarai a jiya, inda ya yi ƙarin haske kan rawar da ofishinsa ke takawa wajen inganta hulɗa tsakanin Amurka da musulmin duniya su kimanin biliyan guda da miliyan 600.
As special representative, my job is to help the U.S. government and Department of State engage with Muslim communities around the world There are 1.6 billion Muslims in the world.
A matsayin jakada na musamman, aiki na shine tallafawa gwamnatin Amurka da ma'aikatar harkokin ƙetare ta Amurka ta fuskar mu'amala ko kuma hulɗa da al'ummar musulmin duniya waɗanda yawansu ya kai biliyan guda da miliyan 600. Muna aiki tare da su da kuma agazawa juna a fannonin rayuwa da dama da suka hada da bunƙasa tattalin arziki da tsaro da zaman lafiya da kiwon lafiyar jama'a da shugabanci na gari da kuma tsaftar muhalli da dai sauransu. Manufar dai ita ce ƙarfafa dangantaka irin ƴan uwanci da kuma zumunci.
And the reason this position was created was to have a broad level of engagement.
Kafin ya bar nan Kano, jakadan na musamman ga sakataren wajen na Amurka kan lamuran hulɗa da musulmin duniya, Mr. Sharik Zafar, ana sa ran zai gana da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu, kana kuma ya tattauna da kungiyoyin fararen hula kan muhimman batutuwan da suka shafi wannan lardi na Arewa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Aiwa ya ya tarbiya kai ya ya makaranta
su ilimin zamani su koyi alwala da
to a can jihar Taraba ko yan gudun hijira ne suka koka akan rashin kula da ba a yi da su musamman akan abin da ya shafi kiwon lafiyansu da karatun ƴaƴansu kamar yadda Ibrahim Abdulaziz ya aika mana a cikin wannan rahoton.
Su dai waɗannan ƴan gudun hijira da yawansu ma ya fi 2000 wanda yanzu haka ma ke samun mafaka a ƙauyen Kona da ke wajen Jalingo fadar jihar sun ma kokka ne game da matsalolin jinya da suke fuskanta a yanzu. ƴan gudun hijira sun ma kokka ne da shakulatin bangaren da suke zargin ana nuna musu inda suka ce yanzu haka ma idan suka je asibiti ba a kulawa da su har sai sun biya. Madam Esther Yakubu da ke cikin waɗannan ƴan gudun hijira ta kuma baina mi irin halin da suke ciki a yanzu.
Sai ba ce za mu kwai kike ta ba abin da suka ce mana. Ko kananan yara akwai masu fusarin jini, akwai masu pneumonia haka duka.
To wai koya suke samun kuɗin zuwa asibitin? Hai la yau dai ga Esther Yakubu.
To sai mu je ba aikin kudi a jeje mu je mu samu 200 mu je ke musu mu nema magani. Maganin ka san kuma mun sai magani 200 ba inda zai kai mu. Da yake ba mu da karfin da zamu nemi kudin da zamu je asibiti.
Ba ma dai ga batun kiwon lafiya. Yanzu haka wata matsala da waɗannan ƴan gudun hijira ma ke fuskanta ita ce rashin samun ilimi ga ƴaƴansu, kasancewar ƴaƴan nasu ba sa samun zuwa makaranta.
Ni kan gaskiya yaran mu ba su da makaranta, ba kuɗin da za mu sa yaro a makaranta. Da shi ke sai mai da sa yama yaran nisa daga inda mu muke nan.
Shi ma da ke ƙarin haske, shugaban waɗannan ƴan gudun hijira Mr. Emmanuel B. Pulka yace yanzu haka fa suna cikin wani mawuyacin hali.
Mutane da yawa wanda suna fama da rashin lafiya. Sai muna fama da jinya sosai. Barin baka misali, ko ni yanzu a haka ma a gidana ma akwai wanda tana kwance na jinya sosai. Gaskiya babu abin biyan bukata wanda zamu tafi asibiti da shi sosai.
Kawai zuma dai tuni kungiyoyin kare haƙƙin bani Adama a jihar suka soma mai da martani game da halin da waɗannan ƴan gudun hijira ke ciki. Rabaran Sabila Andrew na ko cikin shugabannin kungiyar samar da daidaito a jihar Taraba yace halin da waɗannan ƴan gudun hijira ma ke ciki na fa damun su matuka.
Mutane ƴan gudun hijira na babban halin da yake ciki yana damun mu ƴan kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam. Mu kuma muna kullum muna kiraye zuwa ga hukumomin da ya dace a kan a dinga ba su agaji kamar su jinya da abinci da sutura. Kuma ya kai ga waɗansu abubuwa ɗin ana mana rufa-rufa ba mu fahimta abin da ake ciki. Ba mu san kuma ko ana ba su wani kuɗi ko ana ba da wani kuɗi daga wani wuri.
To sai dai kuma don sanin ma matakin da gwamnatin jihar Taraban ke dauka yasa nasabi takalma ta zuwa hukumar kai dauke ne jihar, to amma ko ban taki sa'a ba domin ku an shaida min cewa babban sakataren hukumar yayi bulagaro. To sai dai kuma na ta bangaren hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema tace ma bata mance da waɗannan ƴan gudun hijira na Taraba ba. Sa'adu Bello shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da jihohin Adamawa da Taraba ya kuma bayyana matakin da suke dauka yanzu.
Abinda muke da su ƴan gudun hijira suke Taraba ba ƴan hijira ne wanda suke sansani kamar nanan ba. Mutane ne wanda suke zama a unguwanni kamar yadda muke cewa akwai IDP da suke sansani, akwai IDP da suke unguwanni. Wasunsu suna zaune a churches da farko kafin suka shiga unguwanni. So da zaran taimako ya samu akan ba ma sai mana jihar Taraba, ita kuma ta san inda suke. Su suke bi suna mika musu irin wannan gudubawa. So su ma akan ba su tallafi ya gurgudo. Amma a lura da su na ba su abinci so uku a rana kamar yadda ake a wayannan wurare a sansanoni baya yiwuwa haka saboda su ba wuri daya guda suke zaune ba kowa ya akan samu ne ya gurgudun abin da ya samu a neme su su raba wa kansu kowa ya koma gidanshi
kamar yadda maki diddiga ke nunawa kawai yanzu akwai sansanonin yan gudun hijira guda biyu a jihar da ke dauke da fiye da mutum 3,000 a garuruwan mutum biyu da kuma kona wanda ma a halin yanzu ke neman agajin gaggawa domin tada koma da su Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to a gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murar Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 ne na tsakar dare da minti 15 ga kuma shirin mu na gaba
saka mai wuya
so a gano koren shi nan fa da aka yi ko dakatar da shi dan da aka yi wani laifi ne da ya majalisa tushen nan kuma na biliyan 40 da ake magana wannan wani yanayi ne daban wanda tun kafa majalisu ɗabi'a ce wanda duk ake na shugabanni yau idan aka zo za a ba da impress chairman na nashi daban mataimakin chairman daban kamar speaker mataimaki
jama'a sannun ku da hutawa barkamu da sadon mu da kowa wani sabon shirye na tsaka mai wuya to kafin mu so mu jin kashi na biyu na muharrar da muka soma a makon jiya akan rikicin kakakin majalisar dokokin Najeriya Yakubu Dogara da tsohon abokinsa Abdulmumin Jibrin bari mu ji amsa da shi Abdulmuminin ya bayar Usman Kabara kan tambayar da muka dade muna ji mutane na neman amsar
to mutane suna cewa mi isa a da kana cikin majalisar nan mi isa baka tona komai ba sai daga baya da kuka dan sami takun saka wasu suna ganin cewa kila ma kai kana son ka dan huce haushi ne haka ne
to gaskiya bi billahi mutane ba su mun adalci ba duk wani wanda ya bi abubuwan da nayi a majalisa tun da na shiga majalisa 2011 babu abin da nake sai yaki da cin hanci da rashawa kowa ya san yadda na tsaya tsayin daka nayi aiki na kowa ya san rigingimin da muka rinka yi da su ita tsohon minister Peter Dezeni da ita kuma minister kudi Gonje Biwala kowa ya san abubuwan da ya faru akwai lokacin da aka zanje a majalisar wakilai da ni ɗaya ne a tsaye nake targima da mutanen su ta yaki da mutanen nan wani lokaci ma ga yan majalisar wakilai su zagaye ba ya tafi fuskar kuya hannun mutanen nan a zo ina aiki a majalisa ai targima da ni a zo a fata min aikin da nake na dade ina yi
to Alhaji Abdulmumin Jibrin kenan dan majalisar wakilai da yake wakiltar mazabar Kiru da Baibeji a jihar Kano a majalisar wakilan tarayya ta Najeriya yake zanta da Usman Kabala to kuma me ra'ayin jama'a kan wannan takardamar
sunana barrister Suleiman Dalin a yau ina ministan harkan matasa da wasane a tarayyar Najeriya hukuncin da aka yi ba zan kalobalance hukuncin su ba amma matakin a wannan lokacin ba dai kawo cin gaba da zaman lafiya da gina demokradiya ba akwai hanyoyi da yawa na ladabtar da shi ba irin wannan hukunci mai sanani ba domin mafi yawan yan Najeriya yanzu suna ganin cewa wannan hukuncin ta zama kaman birgiman hankaka ne ka gafare ka ga baki wato ana nema a yi rufe-rufe ne domin shi wanda yayi ihu cewa gabarawo sai an dawo ana dukan shi an bar bin barasa won barawo to kaga wane ne zai san gaskiyar magana
an zaure bauda daga jihar Kano Kiru local government mazabar honorable Abdulmuhi Durunko fa ba mu yadda da allowance da ake kwashe yan Najeriya yaran mu na can arewa babu ilimi ga yunwa ga talauciya da mu Najeriya amma sai ka samu tun daya karbi naira miliyan 10 kowanne wata me dalilin yin wannan abu
to ga shi ku to muhawara yau wacce ake tsakanin shi honorable Abdulmuminu Jibrin din da dan majalisa honorable Yunus Abubakar Ahmed na mazabar Yamal Tudeba a jihar Gombe ba za ta kare yadda aka saba jin muhawarori a wannan shiri ba
mambobin committee nan da daman suna daga cikin waɗanda suka je suka daura kyande a wuyansu ranar da aka fara wannan rigimar a majalisa suna tarawa suna ta tsalle-tsalle suna ta sai dogara kai suna cikin wannan kwamitin
kamar suna murna game da abin da aka yi maka
sannan ba a matsayin wai suna farin cikin cewa ai an zo an buɗe majalisa dama mu ai abin da muka ɗauka dogara zai yi adalci zai buɗe wannan zancen ya ba kowa dama ya yi magana
Malam Aliyu Mustapha shi wakili honorable Dr. Abdulmuminu na bayani amma ni ina
son da Allah ka daura
kai kana magana
Alhaji Musa
duk bayanin da zai mamu yanzu
daura
committee
ya ce ga dalilansa aka jinin fashinsa, sannan suka zo suka abin da ba daidai ba. Akwai wato kafin na zo ganin yana magana magana
ba a liyu mutu ba
Your call did not go through. Please try your call again. 1-4-4-2.
Alhaji Yunusa, kana jina ko?
Na jin kama da
Ali. To, kamar yadda ka ji muna ta kokarin samun honorable ba mu same shi ba, ya aje wayan kuma ga alama ba ya dauka. Saboda haka bari in maka dan tambayoyi kafin tuna ka riga ka samu ka bada lokaci ga wannan tattaunawa din. To honorable Yunusa, kamar da kaji muna mun fara wannan tattaunawa, honorable Abdulmumin Jibrin ya aje waya kuma mun yi ta kokari mu same shi don mu ci gaba abin bai yi ba. Me yasa kake ji aje waya ya tafi?
Eh to ni na ji gaskiya rashin gaskiyan shi ne. Yayi abin nan ma'ana rashin gaskiyan shi ne yawa. Ba da gaskiya ta tare da shi. Saboda haka ina ga ya ga za a yi magana kuma kada jama'a su fahimci ainihin haƙiƙa na lamarin, dan gaskiya jama'a sun jahilci wannan lamarin. Alhaji Ali Musa ba su
me suka jahilta game da lamarin da kake so ka fahimtar da su, duk da cewa
abu na kuna wannan lamari kuma na rabul alumi farko jama'a su ga me kuna aka cire shi a wannan kwamiti, shugabantar wannan kwamiti na appropriation na laifin da yayi a sanar ai abinda ake kira mu membobi ya tawaye mu haƙƙin mu ne da aka bashi amana ya shugabanci wannan kwamiti, ya haƙince membobi gaba daya, ya haƙince shugabannin majalisa, ya kuma haƙince ƴan kwamitin shi. Shi ne da yasa aka ce to bai tantanta ba, bari a cire shi. In kana so zan bayyana maka laifukan da
yake. A'a, na tunda baya nan ba na so mu zurfi ka kawo abubuwan da ni ba zan iya karewa don ban san abin da yake faruwa ciki ba. Amma dai abin da na sani shine wannan ke san tambayarka shine wani abubuwa da na karanta a matsayin hujjojinsa da ya bayar a cikin jaridu. Na ɗaya ya ce wannan dakatarwa ko kun faɗa ko ku faɗa ba kun yi ta ne saboda yana adawa da Dogara, yana adawa da su Alhassan Ado Doguwa da sauransu. Na ɗaya kenan, ba ta yace babban dalilin da yasa kuke ɗaukan wannan mataki a kansa. Na farko shine ya kawo maganar immunity, wato kariya da ƴan majalisa suke so a yi musu. Me za ka ce kan wannan?
Wannan ba gaskiya ba ne. Kamar da nace maka, ya keta ainihin kowane ɗan majalisa guda ɗaya a wannan majalisa na zango na takwas. Mu membobi 359 shi wakili Alumini ya keta mu alƙarama. In ka dubi National Assembly Act abinda doka ko act ko establishing National Assembly, akwai privileges da duties na membobi,
wato hakoki da ayyuka da aka dora akan ƴan wakilai.
Yau to kaman za a iya cewa hakokinmu da alfarmanmu na wajen gudanar da aikin nan shi ne Alumini keta mu wannan alfarma. To keta wannan alfarma laifi ne, shi yasa aka kore shi.
To amma ya
alfarman nan da kuma yaki zuwa ma gaban wannan kwamitin na House na majalisa ne. In kare na kwamitin majalisa, kare na majalisa din gurungum, tunda kwamitin nan ba a bata izini ba sanda majalisa ta zartar cewa wannan kwamiti ta yi bincike.
To abu na gaba, Alhaji Yunus, shine ya zargin cewa mutane guda hudu da shi Yakubu Dogara da mataimakinsa Lashun da su Alhassan Ado Doguwa da kuma shugaban marasa rinjaye wato Leo Ogo ya kamata su yi murabus, domin ya ce suna neman su fitar da shi ne saboda ba sa jin daɗin yadda yake nuna yanci da kuma dakewa da nacewa akan sai an fito an ba da bayanin yadda suka baiwa kansu dala biliyan 40 daga cikin dala biliyan 100 da aka baiwa ita majalisar dokoki. Shi kuma me zaka ce kan wannan?
To shi kuma kan wannan kaga ai shi ne zargin da ya fito da tukuma da ya musu har ya je kafafen masu bincike ya kai. To mu ban ma zo kanta ba, saboda haka ni ba zan iya kare su ba, sun yi ko ba su yi ba. Amma babban abin da nake so jama'a su gane shin shigar da wannan kuɗi cikin kasafin kuɗi ko cire shi hurumi ne na ainihin 'yan majalisa, kamar da tsarin mulki kashi na 80 wanda ke magana kan asusun ƙasa da yadda za a gudanar da sarrafa ta. shi kansa Alumini inda zaka saurare ni zan saka maka wani clip da turanci ne jama'a su ji muryar shi a channel da yake fadi akan wannan aiki na saka kuɗi
in kana da
go to section 80 section 81 of the constitution it only said the president should present estimates just estimates to the national assembly
me to naji na
wannan kaji shi da bakin sa zaka fasara wa jama'a
kai da kake da wannan paper kai nake so kai amfani da wannan dama kaga Hausawa abin da ya fada
to abin da Abdulmin ne yake fadi cewa majalisa ita take da iko na in aka kawo kasafin kuɗi ta canza masa yanayi ta canza masa ta masa tankade da lereya ta tada kulmade nan ta gyara nan ta saita nan babu wani wanda ke da iko idan ma aka tankari bangaren zartarwa executive da suka kawo an yi musu ne haka don zaman tikewa da kuma dai kaman meka musu hannun a yi tafiya tare amma ba wai ya zama cilin zane akan majalisa
wato a takaice kana
to shi yake fadi
to wani zargi da yake Alhaji Musa
ina so a gano koren shi nan fa da aka yi ko dakatar da shi din da aka yi wani laifi ne da yi majalisa cushen nan kuma na biliyan 40 da ake magana wannan wani yanayi ne daban wanda tun kafa majalisu ɗabi'a ce wanda duk ake na shugabanni yau idan aka zo za a ba da impress chairman na nashi daban mataimakin chairman daban kamar speaker mataimaki
wannan amma me suke da kuɗaɗen ne in an ba me suke da kuɗaɗen Alhaji Yunusa
shigar da wannan kuɗi da ake ba wai kuɗi ne ake ba su ba envelope ne ake su kawo ayyuka su kalli yanayin ƙasa farfajiyar ƙasar Najeriya su ga yadda za a yi dama farko wannan abin da ake ana kiran shi zonal intervention ne
to wannan
mu ɗan majalisu tunda mu ne wakilan jama'a mun san inda abuwa suke in gwamnati bata gani ba mu ne mahanyin gwamnati
wanda zai fara da idanun amma wannan rabu
ce to ga wannan guri ayi kaza
amma ana rabu Yunus Aminu Abubakar na tabbata a kunnan ka kai ka sha jin zargin mutane yan Najeriya da yawa da suke cewa wannan kuɗin da ake cewa an bayar da suna a ware da suna ayyuka ba wai ko ne wakili yake ainihin amfani da su domin yi wannan ayyukan ba ko babu wasu hanyoyi da mutane talaka almisali da za su iya bi su gano cewa an yi ga abin da aka ba mutum ga kuma ayyukan da ya kuma in ma ba su yi din ba ba abin da yake faruwa haka ne to duk da cewa honorable Abdulmumin Jibrin ya ajiye wayarsa ya tafi za mu samu ta hanya ta ci gaba da wannan muhawarar a makon gobe in Allah ya kai mu saboda haka sai a biyo mu ji shiri mai zuwa kuma duk da cewa ya ajiye wayar ya tafi muna gode mu shi honorable Abdulmumin Jibrin din da kuma shi honorable Yunus Abubakar Ahmed sannan da wakilin mu a can Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaya da ya taimaka aka shirya shirin nan a madadin su duka ne ni Aliyu Mustafa Sakwato a Washington
to madalla an saurari a Aliyu Mustafa Sakwato kenan da shirin sa na tsaka mai wuya yanzu kuma
shugabannin Kurdawa sun ce suna samun nasara sakamakon hare-haren da sojojin Iraki suka fara kaiwa wanda aka dade ana hasashen kai su don sake kwato birnin Mosul dake arewacin kasar da ya dade hannun kungiyar ISIS shugaban Kurdawa wato Mas'ud Barzani a wani taron yan jarida da ya yi aka nuna a gidajen talbijin a jiya Litinin ya ce an yi nasara akalla kilomitoci 200 a cikin kwana ɗaya kacal da aka fara wannan hare-haren. Sojojin Rasha da na Siriya sun shirya dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i 8 don ba da daman shiga da kayan agaji a birnin Aleppo na Siriya. Ranar Alhamis inji ministan tsaro na Rasha. Jama'a 'yan sanda a Ghana sun shirya saduwa da shugabannin addinai a cikin wannan mako a kokarin da ma'aikatar 'yan sanda ke yi na ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar zaben kasar don tattaunawa akan gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali kenan wanda za a yi a ranar 7 ga watan Disamba inji kakakin rundunar 'yan sandan Ghana Sefas Ata ya kara da cewa akwai wasu ƙarin masu ruwa da tsaki da kuma 'yan sandan za su samu tattaunawa da su kafin a yi zaben.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kwa da kowa a nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai Chubahiro Diodone da ya ba da umarni da injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya Zubairu. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi.